Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Sauraro assalamu alaikum da fatan wani lafiya har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Salfido Hashim Guban da sauran abokan aiki muke farin ciki kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Laraba 25 ga watan Janairu. A babin rahotanni za a ji cewa a Najeriya wani alƙalin babban kotu ya ce a gaggauta kai tukurma mu kotu kamar yadda lauyansa ma ke cewa.
Saboda ai abin da ake tuhuma sa da shi ko ma menene laifin da suke tunani wannan kwana 60 da akai wata biyu da aka ce ya gabata su gabatar da shi gurbanar da shi gaban kotu sun riga sun keta bawai.
Idan mun ketara jamhuriyar Niger kuma za a ji cewa wani bangare na ma'aikata ya fara yajin aiki.
To a 2011 da an ko har samu man fita a Niger har yanzu kudin man fita bai sauka ba mun ke a rage cikin kudin man fitan nan.
Kamar kowace ranar Laraba yau ma muna tafa da rahoto na musamman wannan karan kan matsalar karancin sabbin kudaden takardar naira a Najeriya. Muna kuma tafa da labaran wasanni. To amma kafin nan ga Safilu Hashim Gumel da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum da fatan mun sake samun ku lafiya ga labaran duniya. Kotun kare haƙƙin bil'almashin Turai ta ce ƙararrakin da Ukraine da Netherlands suka shigar akan Russia game da take haƙƙin bil'adama a yankunan Luhansk da Donetsk da suka balle daga Ukraine da harbo jirgin MH17 abu ne da ya dace a saurara. Sai dai wannan matakin da ya tsari ne na shari'a da aka saba yi kuma bai yanke hukunci kan matsayin shari'o'in ba. Amma ya yi nuni cewa kotun da ke birnin Strasbourg tana ganin za a iya dora wa Rasha alhakin take haƙƙin bil'adama a yankunan 'yan awaren. A cikin wasu abubuwa kotun ta gano cewa yankunan gabashin Ukraine a hannun 'yan aware daga ranar 11 ga watan Mayu shekarar 2014 da kuma zuwa aƙalla 26 ga watan Janairun 2022 a ƙarƙashin ikon tarayyar Rasha, in ji kotun a ranar Laraba. Wani kamfanin hada maganin zubar da ciki da wani likita sun shigar da ƙara gaban kotu suna kalubalantar doka hana zubar da ciki a jiha a shari'ar farko irinta tun bayan da kotun kolin Amurka ta soke 'yancin zubar da ciki a tsarin mulkin tarayya. A cikin ƙarar da aka shigar a gaban kotun tarayya a Huntington da ke jihar West Virginia, kamfanin Gen Biofro ya ce jihar ba za ta iya yin watsi da amincewar hukumar tantance abinci da magunguna ba ta Amurka daga shekarar 2000 ta amince da amfani da maganin Mifepristone ba na farko cikin tsarin magunguna biyu na zubar da ciki. Likitar Amy Bryan ta shigar da ƙara ta daban gaban kotun tarayya da ke Durham a jihar North Carolina. Tana kalubalantar dokar da jihar ta kakaba mata wadda kuma ta haramta mata samun maganin Mifepristone wanda ta ce ya kawo mata cikas wajen kula da marasa lafiya. Jihohi da yawa sun haramta zubar da ciki ko kuma sun sanya masu son yi cikin wahala tun lokacin da kotun koli ta yi watsi da hukuncin Roe versus Wade a watan Yuli. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Wani sabon rahoto kan yadda ake gudanar da mulki a nahiyar Afirka ya ce yawancin kasashen Afirka ba su da tsaro da demokaradiyya fiye da shekaru 10 da suka gabata. Wata kididdigar da gidauniyar Mo Muhammad ta tattara kuma ta fitar yau Laraba ta gano cewa tsaro da bin doka da oda na fuskantar koma baya kasashe fiye da 30 daga cikin 44 na nahiyar. Rahoton ya yi kuma nuni da koma bayan demokaradiyya da suka haɗa da juyin mulki guda 8 da aka yi nasara Afirka tun daga shekarar 2019. Attajirin ɗan ƙasar Burtaniya Mo Ibrahim yana amfani da dukiyarsa wajen inganta demokaradiyyar rikon tsakanin kashi a sigisance a Afirka. Ya ce sakamakon binciken na barazanar kawo koma baya ga ci gaban da aka samu na tsawon shekaru. Ibrahim ya lura cewa an samu ci gaba a kididdigar a wasu fannonin tattalin arziki, ilimi da daidaiton jinsi, in ji shi. Ma'aikatar harkokin wajen kasar Faransa ta sanar yau Laraba cewa kasar Burkina Faso ta miƙa mata buƙatar janye sojojinta daga yankin Sahel kuma za ta yi hakan a cikin wata guda. A ranar Talata mun samu sanarwa a hukumance daga gwamnatin Burkina Faso game da kawo ƙarshen yarjejeniyar 2018 kan matsayin sojojin Faransa da ke cikin kasar in ji wata mai magana da yawun ma'aikatar bisa sharuɗan yarjejeniyar dakatarwa za ta fara aiki wata guda bayan karɓar sanarwar da aka rubuce za mu mutunta sharuɗan yarjejeniyar ta hanyar mutunta wannan bukata kimanin dakarun Faransa wannan musamman 400 ne a halin yanzu suke a Burkina Faso a wani jirgigen sansani da aka yi wa lakabi da Siberi wani bangare na rundunar sojojin da ke yaki da masu wasu yan ta'adda a na yankin Sahel daga ƙarshe fafaroma Francis ya soki dokokin da suka haramta luwaɗi da maɗugo a matsayin rashin adalci yana mai cewa Allah yana ƙaunar dukkan ƴaƴansa kamar yadda suke yayi kira ga limaman katolika da ke goyon bayan dokokin da su yi maraba da mutanen LGBTQ a cikin majami'ansu da yake magana a wata hira da aka yi da shi ranar talata da kamfanin lancin labarai na AP Francis ya amince da limamin cocin katolika a wasu san duniya su goyi bayan dokokin da suka wato goyi dokokin ko kuma su da suka nuna wariya ya danganta halayensu ga tsarin al'adu kuma ya ce suna buƙatar a bi tsarin sauyi don gane mutuncin kowa
Sarfi Luhashin gumal aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni kamar yadda aka ji wani alƙalin wata babbar kotu a Kaduna Najeriya ya umurci hukumar tsaro da bincike ta DSS da ta gaggauta kai mawallafin jaridar Desert Herald kuma tsohon mai shiga tsakani a tattaunawa da yan bindiga Malam Tukurmamu matsayin da lauyansa da wasu magoya baya da dai wasu masu sa ido suka nuna hakan shine daidai ga Hassan Maina kaina da cikakken rahoton
Mai shari'a Edward Andau na babbar kotun jihar Kaduna ya umarci hukumar tsaron farin kaya ta Najeriya wato DSS ta gurfanar da Tukurmamu a gaban kotu don tantance ko ya aikata laifin da ake zargin sa da shi ko kuwa a'a babban lauya Katu shine lauyan da ke kare Tukurmamun
Today we got a ruling where the judge specifically gave an order directing them to charge him to court immediately on any offense if any
A yau mun samu hukuncin kotu inda alkali ya bada umarnin gurfanar da Tukurmamu gaban shari'a ba tare da bata lokaci ba in har akwai abin da ake zargin sa da aikatawa ba daidai ba wannan kuma shine bukatar mu to tunda aka tsare shi kun iya ganin sa
We are going to see him several he has some health challenges
eh mun sha maganin sa da dama bai da lafiya amma ana kula da shi sun ma kai shi asibiti
they took him to hospital they make so much payments towards his health
the lawyer da ke kare Tukurmamun barista MS Katu masana shari'a a Najeriya sun fara tsokaci barista Yakubu Salibawa lawyer tsarin mulki ne
kundin tsarin mulki sashi na 35 sakin layi na 4 aka ce ga wanda yake tsare kuma suna ganin cewa ba da bailin shi zai zama da wahala ko kuma ba zai yi ba abinda kundin tsarin mulki ta tana shine wata biyu lallai a gabatar da shi gabar kotu a gabatar da shi wanda kuma suna ganin cewa ba za a ba da shi baili ba aka ce wata uku lallai idan ka duba shi daga watan Satumba ta 2022 jiya da 4 ga Janairu 2023 to a yanzu zaman da yake an riga an keta kaida kuma an keta wannan dama da kundin tsarin mulki ya bashi sai dai in sun nuna cewa suna da shaida ko kuma dalili ko hujja da sun koma gaban kotu su kara neman izinin su cigaba da tsare shi ko da ma sun je sun kara neman sun nuna cewa sun nemi kwana 60 to in ka duba kundin tsarin mulki ba su da hurumin da za su nemi ma damar saboda ai abin da ake tuhuma sa da shi ko ma menene laifin da suke tunani wannan kwana 60 da aka yi wata biyu da aka ce ya gabata su gabatar da shi gurfanar da shi gaban kotu ga sun keta ba wani. Tukurmamu in kuna ganin yayi laifi mu ba mu ce wai yayi laifi ko bai laifi ba. Mu ba shi ne da mu abinda kullum muke duba shi ne. Shin menene doka ce game da kariyar da kuma haƙƙin da damar da kundin tsarin mulki ya tanada ga kowane dan adam. Idan yayi laifi ku gabatar da shi. Idan bai laifi ba ku sake shi. idan kuma kuna ganin cewa ba za yayi laifi amma ba za ku iya sake shi ba ya tafi ku ce an bar shi a'a ku ba da shi beli sai zaman to cewa daga gidansa yake zuwa kotu
kuma duk kokarin da muka yi don jin bangaren gwamnati abin bai nasara ba Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria
to gaida Hassan daga Nigeria kuma bari mu ketara jamhuriyar Niger inda wani bangare na ma'aikatan gwamnatin tarayya ya shiga yajin aiki saboda abin da ya kira kasu cika alƙawari tsadar rayuwa da dai sauransu daga yamai ga salabar ma da cikakken rahoton
yajin aikin wanda ya biyo bayan rashin gamsuwa da abubuwan da aka tsayar bayan wata ganawar da ta hada shugaban kasa Muhammad Bazoum da shugabannin kungiyoyin kwadago mambobin ETN da na kungiyar CDTN a makon jiya ga wancan na ETN wato CNT, ESTN, ESPT da CJSL ne suka kira shi don tayar da mahukunta daga barci inji mun kaila Halidu babban sakataren uwar kungiyar kwadago ta CNT
alƙawarin ne da aka dauka dukkan wayannan allowance da ake ba ma'aikata mun ke a daidaita su kowanne ma'aikata a san menene ya kamata a bashi amma sai kuma ma'aikata da kike wani service wa abin da za a bashi ba shine za a ba wancan ba mun ce a daidaita a samu takardar da zai kewa kowanne ne gira ga allowance yadda ya kamata a bashi a ƙarshen wata na biyu shine zancen da ya shahi karamin biya da ake bada da ake kira smig a turanke karamin biyan nan a ƙasar Niger jika $30 to cikin jika $30 Allah na tuba menene ma'aikacin gwamnati yake yi sai cikin jika 30 akwai zancen da ya shahi a dauki ɗan kontraji na makarantun boko da na liktoci a sassa cikin aikin dindindin an dauki alƙawari cewa za a yi shi an jima ana wadi za a yi shi tun 2014 ba a ƙar dauka ɗan kontraji Michel Lacon a sassa cikin aikin dindindin ba yau muna da ɗan kontraji sama da 62 da sunanan suna aikin kontraji kuma kowanne wata albashin da ake ba su karami albashi ne bai ka albashin da ake ba wancan mushin dindindin
a cewar sa magoya bayan waɗannan kungiyoyi sun amsa kira a ko ina a sassan Niger a wuni na farko na wannan yajin aiki
abuka aiki mu duk inda suke a nan ya ne da sarkin sauran jihohi har ma cikin can inda akwai nesa in kun dauki hal a gadan inda ake dauko man feta mutane sun ji dadin wannan takardar da muka zuwa na shirye yajin aiki to 2011 da an ko har samu man feta a Niger har yanzu kudin man feta bai sauka ba mun ki a rage cikin kudin man fetur nan tunda kun san da cewa daga an ƙara kudin biskan gazuwal duk abubuwan da ake kawo Niger kudin su sun hau ma'aikata ba a ƙara musu albashin su ba abin da kake sai jiya a dala 10 yau a zo a ce maka ka sai shi dala 20
a dai bangare an tumma yarjejeniya a tsakanin CDTN da gwamnati a farkon makon nan sakamakon biyan bukatun da shugabannin kungiyar suka ce sun samu a ƙarshen wannan zama saboda haka wannan yajin aiki bai shafi magoya bayan CDTN ba inji sakataren tsare-tsare Muhammadu Mansur Adamu
mun samu tattaunawa da jami'an gwamnati wanda a ƙarshen shi muka samu rattaba hannu bisa wasu abubuwa wanda muka daidaita akan su kuma da guda 7 suke ni na fi wajen aiki kuma duk waɗanda muke aiki tare da su na gansu wajen aiki kuma da abubuwan da ake cewa su ne za su shafi yaji aiki ni ban gane su ba ban ji su ba kenan lalle azimin mu abin da wanda bai shahe mu ba ba min komai dan mu hana wani yaji aikin shi amma dai mu wannan abu baya kallon mu
a jajibirin barazanar yajin aikin da suka yi shugaba Muhammad Bazoum ya gayyaci shugabannin kungiyoyin kwadago a fadar sa inda yayi alƙawarin shafe hawayen ma'aikata dangane da wasu matsalolin da suka addabe su haka kuma kungiyoyin sun ci gaba da tantaunawa da ministan kwadago a ƙarshen mako sai dai rashin gamsuwa yasa suka yanke shawarar shiga wannan yajin aiki ko da yake CDTN bata shiga yajin aikin ba saboda yarjejeniyar da suka cimma da hukumomi abinda yake fayyace rarrabuwar kan da ke tsakanin ma'aikata a wannan kasa Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga yamai a jamhuriyar Niger
a gaida Suleiman yanzu kuma ga rahoto na musamman
a yayin da ya rage kasa da mako daya a daina karbar tsofaffin kudi a Najeriya wasu yan Najeriya sun bayyana matsalolin su
sunana Salihu Dahiru wallahi sani da Abu Kwantagura batun sa kudi a banki kudaden na halin jama'a kuma na muna roƙon Allah ya tumar da kudaden nan mu samu mu rabu da su lafiya muna neman alfarma wurin gwamnati da ta duba halin da kasar nan take ciki da mu mutanen arewa mafi akasarin mu ba su san ma bankin ba kuma akwai kudade hannun su da dama wanda yake ce wani yanwa aka ce an datse bakin wa'adin da aka sa ba za a ƙara ba to wallahi wasu gidajen za su kwana da yanwa saboda masu kayan saida da ba su saida musu ba su an shi tsohon kuɗi kuma ba za su kyauta ba su kyauta ba to kaga wannan abin zai sa su shiga cikin mawuyacin hali lalle gwamnati ta yi kokari bakin kokarinta na ayaba mata na wa'adin da ta sa kamata a ce an kai ƙarshen lamarin cikin wa'adin da gwamnati ta diba to amma abin bakin ciki sai mutun ya daki miliyan 1 ya je banki ya sa a yanzu ne da ake dan samun kuɗin da yawa sai ga mutun ya ji ya ciyar kuɗi miliyan guda an bai tsohon kuɗi 750 ko 800 an bai sabon kuɗi 200 a can baya ma farkon wannan wa'adin da aka diba da aka shigo wannan wa'adin an san canjin kuɗi a ATM sai ka je ka ciyar kuɗi naira 100 a ATM amma baka wuce ka samu sabon kuɗi wanda wuce kwara uku ko hudu
to yanzu kai ka sa kuɗin ka a banki
gaskiya kuɗi ba sa kuɗi a banki ba suna ɗaya daga cikin masu ba gwamnati shawara da ta duba ta hankaltar halin da 'yan Najeriya suke ciki a dubi halin da aka hito kuma da wanda za a shiga yanzu ga
jagoran zan sabon lefe
a nan garin lefe a jihar Osun yaya kuka fama da tsaffin kuɗi a halin yanzu
abubuwa ba daɗi wallahi komai ya lalace wallahi komai ya tada rayuwa wallahi
kuna samun damar kai tsofaffin kuɗi a banki
eh muna kai kuma ana ba mu yanzu haka ma ni ina tabbatar ma sun wani na fara ina yi dan kasuwa ne amma ban taɓa samun ma naira dubai sabuwa ba sanar da bayan
yanzu baka samu tsaffin kuɗi ba
wallahi ma na je in ji amma ni ina da kuɗi haka sun kai nawa amma wallahi ban da tawo ko daya
ka kai tsaffin kuɗi a banki
kwarai na kai kuma an bani yau ma na na amso tsaffin kuɗi na ji a bani ka bi babu wallahi babu
ka zo wurin na'urar cire kuɗi wato ATM a nan jihar Osun
na je an ce babu sababi kuma na je banki na ce da jela an bani kuɗi duk kawai ne an ka bani
to waɗanne irin matsaloli kuke fama da su a nan jihar Osun game da waɗannan tsofaffin kuɗi
yanzu dai komai ya ƙara abinci komai ya ƙara mota ta ƙara mashin ya ƙara kuma mai ma babu duk gidajen mai ma suna taurewa ina kira kun ya fara go sai idan aka taba su sai sai to su ce ayi zanga zanga to me yasa yanzu gashi abu ya kai ga talaka an kure talaka me yasa ba za su yi to su ayi zanga zanga mun ba fadin kai ba amma su da an taba ma'aikata ta dan sai su ayi zanga zanga to mun gane in dai hada suke da gwamnati mun gane su ayi zanga zanga yanzu su ganin ba fadin kai ba
baka ganin cewa wataƙila domin bai shafi ayyukan su bane
cewa ba da Allah suke yi ba inda Allah suke yi kuma dan talaka ai yanzu ya kamata in za su yi to tun an kai mu talaka bango an kuri
sunana Alhaji Inuwa Garba Sarki Shagamu
to sarki yaya magana tsofaffin kuɗi a nan bangaren ka da kai da talakawanka a jihar Ogun
to wallahi Alhaji Hassan akan maganar wannan canjin tsofaffin kuɗin nan abin yana bamu matsala kwarai da gaske
wace irin matsala
a matsalar da yake bamu kaga kamar yanzu masu shaguna da masu kasuwanci suna kin karbar shi wannan tsohon kuɗin da aka canja yanzu ma a halin da ake jigi an ce in ka je da kuɗi su karba su sauya maka sai ka ba da cin hanci sannan kuma ga layi sai ka yi ne baka ma sa mu shiga cikin bankin ba saboda kuma yanzu kaga kamar masu ce ba ne masu sayan kananan abubuwa na shaguna wasu in ka je za su karba wasu kuma in ka je za su yi maka su ba za su karba ba don in sun karba su ma babu yanda za su yi
to yanzu wane mataki kuka ɗauka domin ganin cewa wannan matsala ta yi dama idan ba ta kau gaba ɗaya ba
mu yanzu dai gaskiya takamaimai ba mu da wani mataki da za mu ɗauka illa mu roƙi gwamnatin tarayya da kuma shi gwamnan central bank a tausaya wa talakawa domin irin halin da za su shiga mun muna da mutane da yawa waɗanda ba cika mu'amala ma suke da banki ba kuɗinsu na juyawa ne yau da gobe
sunana Alhaji Musa Kanga mazaunin Ado Ekiti
to a nan jihar Ekiti yaya kuke yi a game da waɗannan tsofaffin kuɗi wajen sanya su a bankuna
Ekiti ba mu da wani matsala har yanzu kana yanzu abin da kake rayi ka siya da waɗannan kuɗi ba mu da wani matsala game da su sannan ana kai ana mai kaiwa a bankuna
to idan kuka je a banki ba ku da matsala wurin tura kuɗin
ba mu da wani matsala a banku ko ka waɗanda ta yi
komi yawan kuɗi idan mutum ya kai su banki a nan jihar Ekiti za a karɓa
gwargwaran iko ne waɗanda ni ne kanan mai zani na ana karɓa
wasu jihohi suna zargin cewa ana cin hanci kafin a musanya musu kuɗin a nan jihar Ekiti ana wannan
a to mu ba mu da waɗannan matsaloli a nan jihar Ekiti ina tantance juna tsakanin mu da ma'aikatan banki
komi na tafiya daidai
komi yana tafiya daidai ya samu mara tambar sunana Muhammad Falalo Ahmed Siyaman daga Akure Ondo State
a nan jihar Ondo yaya maganar tsofaffin kuɗi da sababbin kuɗi
a gaskiya maganar tsofaffin kuɗi da sababbin kuɗi ne hankali ya tashi ga mutum mai iri-irin mu yan kasuwa
me ya tada muku da hankali
to abin da yake tada mu da hankali shine sababbin kuɗin ba a same su da yawa ba kuma sababbin kuɗi a yanzu haka ma gidan mai idan za su shiga kafe mai idan ba transfer za ka yi ba ba za su karbi sababbin kuɗi ba wasu kuma yan kasuwa sun daina karba kuma wancan sabon da fito ba saboda wa'adin da aka sani cewa 30 da za a daina karba kuɗi shi yake baiwa mutane tsoron karba kuɗi kai abin sai ba ku gaskiya wannan abin ya zama barazana gare mu gaba daya zaka samu mutane sun yi kwana biyu kwana uku suna
kamar kana rahin suna son su canza kuɗi babu ko sababbin kuɗi
babu sababbin kuɗi ga kudade da mutane yan kasuwa da hannu amma babu sababbin kuɗin da za a canza mu sai na Hassan Audu Burama Lagos
to a nan Lagos yaya kuke hada hada da tsofaffin kuɗi da kuma sababbin kuɗin naira
to a mutar amura mu gaba daya sun fara sun cin kuɗi sun tafi kuɗin mun kai kuɗi to bai kuɗin mun ka bada ba a karba kuma ga kuma faban matsalar rashin sababbin kuɗin nan ko banki mun ka je banki ba a ba mu sababbin kuɗi to mun kuɗi yake ba mu in ka ce eh amma sababbin kuɗi yake samu ba inda ka samu sababbin kuɗi
to ya batun kasuwanci kamar sayar da sayarwa
wallahi ka zo na yaji kasuwanci mun karba da yanzu ya ta tik a zo ne mun sai to aka tari yanzu a to mun sababbin kuɗi idan kuma ka fara mu amfa dai mun ka sababbin kuɗin su kuma kan ba ba din ga mage
kusa a ce shi yayin Lagos do haka suke
duk inda ka zaga inda da ina yake kasuwanci da hannu ake cikin rukuni yadda ke babu wani abu da ke tafiya
Alhamdulillah Abubakar sarkin Hausawa na Orolokoi Osun.
To a nan wannan karamar hukuma ta Orolokoi a jihar Oyo ya batun karɓar sabbin kuɗi da sanya tsaffin kuɗi a banki.
To hakika sabbin kuɗin nan dai ana cewa ne amma dai a hakika babu su.
Me kake nuni da babu su baka taba ganin sabbin kuɗi ba ne?
Ana gani amma daga ciki kana ganin miliyan 1 ba ga 200 na wanda yake na sabon kuɗi ba.
Ku da kuke a ƙauye a jihar Oyo can kuɗin ba su isa ba ne koko dai ba a kai muku sabbi ba ne?
Babu ma su ba ma zancin ba su isa ba babu su ake cewa dan babu su kuma kasuwa ta tsaya.
Idan kuka je kasuwanni wajen hada-hada ba ku ganin sabbin kuɗi?
Babu sababbin kuɗi kuma tsofaffin ba za a karɓa ba an sa talakawa cikin wani kangi na ha'ula'i.
Ka je banki a yau ko jiya?
Da yau da jiya duk banki a kan layi kake sai dai ko ka bayar a jiya ko ka je ka wuni da ka gaji da zama ka gaji sai ba ka samu ba ka dawo.
Wani mai sana'ar cira da tura kuɗi a Ibadan watan POS at Eke ya ce a halin yanzu aikin nasu ya lalace.
Sunana Alexander Gaje POS.
Ya lamarin POS yake yanzu a cikin wannan hali?
Lamarin POS kan ai harka duk ta lalace gaba daya saboda babu sababbin kuɗaɗen. Idan mutum ya zo ya zai cire kuɗi zai nuna ma sabon kuɗi yake buƙatar ka bashi sannan babu sabon kuɗin. Idan ka je banki kai matsayin ka na agent kana buƙatar a baka ka cire kuɗi ba za a baka sababbin kuɗi ba sai dai a ce ka zo wurin ATM ka cire kuɗi. Sannan ATM din mafi yawan bankuna sun yi riga sun yi setting na ATM machine nasu. Idan za ka cire kuɗi 20,000 kawai za su baka kuma sai gobe ka sake koma ka bi dogon layi ka sake cire 20,000. To kai matsayin ka na mai POS wanda wani na iya zo ya karɓi 500,000 miliyan ɗaya wurinka ya tura ka bashi to ina ne za ka samu wannan kuɗin? Ta yaya za ka samu wannan kuɗin? Kaga akwai matsala wallahi.
Hassan Umar Tambuwal murar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
A gaida Hassan yanzu kuma ga Ridwan Abbas da labaran wasanni.
Wasanni a takaice.
Wasan matasan tikotoko ito jana ya fito a fili ya nuna adawar sada bukatar ku sai a fiya na zama coaching Black Stars into yayi imani a fiya ya taka ya rawar da zai iya takawa wa kasar Ghana a matsayin dan wasa da kuma mai koyarwa wato coach kasancewa sau biyu yana jagorar kungiyar Black Stars amma kun ji a fiya ya tabbatar da cewa ya gabatar da bukatar a bashi aikin karo na uku to Adunni yayi murabusu daga aikin koyarwan a watan Disamba ya bar babban aikin babu kowa akai bana son diyan Ghana so rinka cin zarafinsa yayi nasa wa Ghana lokaci da yake wasa sannan kuma da yake coach na Black Stars saboda haka ina shawartansa ya dawoma akan aikin da ke a hannunsa yanzu ma'aikata da ke kula da matasa da wasannin motsa jiki ta musun rahotanni cewar akwai rashin fahimta a sasanin Black Galaxies saboda kuɗin da za a biya 'yan wasan in sun samu zuwa mataki na gaba na ainihin gasar. Rahotanni dai sun rinka yawo cewar 'yan wasan na Black Galaxies sun ja daga a dalilin ra'ayin ma'aikatar na rage musu kuɗin biyansu. A cikin wata wasiƙa ma'aikatar ta yi bayani akan lamarin tana mai faɗan babu wani rashin fahimta a sasanin. Shugaban magoya bayan ƙungiyar Akra House of Oak Elvis Herman yaya amshi game da rahotanni cewar Slavo Komatic yana zawarcin makamin coaching din Black Stars in Ghana. Hukumar kwallon kafar Ghana na farautar sabon coach a dalilin murabusin din Otto Addo bayan gasaccin kofin duniya na shekara ta 2022. An ta yaya ta labarai cewar coaching House of Oak Slavo Komatic ya mika takardansa na neman matsayin mai koyarwa wa Black Stars. Chairman magoya bayan club a cikin wata hira ya ce in gaskiya ne cewar ya gabatar da bukatar nasa sani joji da hukumar clubun sun yanke shawara akan sa. In kuma Matic ya shaida musu za a samu haskin da zai warware shakkun da ke akwai saboda da yawa magoya bayan clubun na ta magana akan sa. Sojojin Ghana sun karrama dan wasan gaba na Black Stars na Ghana game da kokarinsa a gasaccin kofin duniya na shekara ta 2022 a kasar Qatar. Sojojin na Ghana ne sun kamika wa dan wasan kyautar. Dan wasan Nayas ya haska kwarai wa Black Stars a cikin rukuninsa na H inda sau biyu ya zura kwallaye araga kuma taimaka aka ci daya a cikin wasanni uku da Portugal, South Korea da Uruguay. Bayan sau biyu yana zura kwallo a raga a ci uku. Da biyu da Ghana ta yi wa South Korea dan wasan mai shekara 21 ya zama dan wasan Ghana na farko da a cikin wasa daya ya zura kwallaye sau biyu a gasaccin kofin duniya. Duk da kokari da kudusi yayi an yi waje da Black Stars da ta yayin da ta sha kashi da ci biyu da nema a hannun Uruguay. Da wannan muka iso karshen labarin wasannin Redwan Allah Mukhtar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana.
To gaida Redwan da wannan kuma muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai amma a takaice.
To a takaice kotun kare haƙƙin bil'adama ta Turai ta ce kararrakin da Ukraine da Netherlands suka shigar kan Russia game da take haƙƙin bil'adama a yankunan Luhansk da Donetsk da suka balle daga Ukraine da harbo jirgin MH17 abu ne da ya cancanta a saburara. Sai dai wannan mataki dai tsari ne na shari'a da aka saba yi kuma bai yanke hukunci kan matsayin shirarwoyin ba, amma ya nuna cewa kotun da ke birnin Strasbourg tana ganin za a iya dora wa Russia alhakin take haƙƙin bil'adama a yankunan ƴan awari. Wani kamfanin harada magungunan zubar da ciki da wani likita sun shigar da kara a gaban kotu suna kalubalantar dokar hana zubar da ciki a jaha a shari'ar farko irinta tun bayan da kotun kolin Amurka ta soke yancin zubar da ciki a tsarin mulki tarayya. Cikin karar da aka shigar a gaban kotun tarayya a Huntington da ke jihar West Virginia, kamfanin Jambayo Fro ya ce jihar ba za ta iya yin watsi da amincewar hukumar tantance abinci da magunguna ba ta Amurka wadda ta a shekarar 2000 ta kuma amince da amfani da maganin na Methistrone ba na farko cikin tsarin magunguna biyu na zubar da a ciki. Wani sabon rahoto kan yadda ake gudanar da mulki a nahiyar Afirka ya ce yawancin kasashen Afirka ba su da tsaro da demokaradiyya fiye da shekaru 10 da suka gabata. Wata kididdiga da gidauniyar Mo Ibrahim ta tattara kuma ta fita yau Laraba ta gano cewa tsaro da bin doka da oda na fuskantar koma baya kasashe fiye da 30 daga cikin 54 a nahiyar.
To masu sauraron mu da haka kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin, sai kuma gobe da safi idan Allah ya kai mu za a ji mu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Kafin mu yi sallama da ku, sashen Hausa na taya iyalin marigayi Alhaji Ibrahim dan Galadima muradin murnar auren ƴaƴansu Hassana Muhammad Kabir da angonta injiniya Mustafa Ibrahim Umar da kuma Husaina Muhammad Kabir da angonta Laftana Muhammad Mahbu wanda za a daura ranar Juma'ar nan mai zuwa 27 ga wata a babban masallacin Juma'a na Sultan Bello dake Kaduna da karfe 2 bayan sallar Juma'a. Allah ya bada zaman lafiya da zuri'a mai albarka, amin. Yanzu a madadin Sarfilu Hashim Gumel wanda ya taya ni gabatar da shirin da kuma shi producer mu wato Daddy Balawi da kuma injiniyan mu na wannan lokacin Patrick, ni Ibrahim Kalaba Ci Garba ke muku fatan alheri. Wassalam. Sai Allah ya kai mu gobe kamar yadda muka ce.